This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Asaran rubar kuma da asuba da fatan an waye gari lafiya. Sunana Sarfi Hashim Gumel tare da Maryam Dauda da sauran abokan aikin ki kawo muku wannan shirin. A yau ranar Juma'a ta babbar rana 14 ga watan Yuni shekarar 2024. Kafin ku ji abin da muke tafa da su, da kanin labarai.
To Sarfi, Amurka na kokarin ganin an lalubo hanyar cin matsayi ta wuta a yakin da ake yi a Gaza bayan da Hamas ta mayar da martani ga kudirin matakin amma ta nemi sauye-sauye da yawa. Hare-hare ba sassautawa akan jiragen ruwa na ƙasa da ƙasa da mayakan Houthi da ke samun goyon bayan Iran a Yemen ke kaiwa na shafar harkokin kasuwanci da ayyukan jin ƙai. A jiya Alhamis, ma'aikatar tsaron ƙasar Rasha ta sanar da cewa ta lalata jiragen Ukraine marasa matuƙi a yankuna biyu na Rasha, wuraren da sojojin Ukraine ɗin ba su cika kai hari ba.
Kanin labarin kenan aka saurara. Cikin shirin za a ce jami'an tsaro a jihar Kaduna sun samu nasarar kashe wani fitaccen dan bindiga da ake kira Baharin Yadi.
To a jami'an tsaro sun samu nasara na bindige shi da kuma sauran mayakansa a iyakar jihar Kaduna da kuma jihar Katsina.
Haka kuma za a ce kungiyar matsakaitin kamfanin tace albarkatun mai a Najeriya Koran ta yi hasashen saukowar farashin man fetur. Idan har gwamnati ta fara wadata kananan kamfanoni cikin gida da man,
zai kawo mana saukin samun mai. Mai zai samu wadata, kuma a wadace kowa zai amfani da shi, kuma zai zama farashinsa zai yi ƙasa.
Sai a biyo mu cikin shirin domin jin cikakkun rahotannin. Sannan kuma na tafara shirin manuniya da Isa Lawal Ikra, in shirya kuma zai gabatar. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Amurka na kokarin ganin an lalubo hanyar cin matsayi ta wuta a yakin da ake yi a Gaza bayan da Hamas ta mayar da martani ga kudirin matakin amma ta nemi sauye-sauye da yawa. Mai ba da shawara kan harkokin tsaron ƙasa na fadar White House Jake Sullivan ya shaidawa manema labarai a jiya Alhamis cewa wasu daga cikin sauye-sauyen da Hamas ta gabatar masu sauki ne, kuma za a iya yin aiki da su, yayin da wasu kuma ba su je daidai da sharaɗin da shugaba Joe Biden ya bayyana ba, ko kuma waɗanda kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya amince da su. Sullivan ya yi gargaɗin cewa yanayin tattaunawar, wacce ta kunshi tattaunawa da jami'ai daga Masar da Qatar, na nufin samun ci gaba zai ɗauki lokaci. Hare-hare ba sassautawa kan jiragen ruwa na ƙasa da ƙasa da mayakan Houthi da ke samun goyon bayan Iran a Yemen ke kaiwa na shafar harkokin kasuwanci da ayyukan jin ƙai, duk da ƙoƙarin da Amurka da ƙasashe ƙawayenta ke yi na sassauta illolin hare-haren. Wani rahoto da hukumar leƙen asiri ta Amurka ta DIA ya fitar ya gano cewa hare-haren mayakan Houthi akan jiragen ruwan dakon kayayyaki a tekun Bahar Maliya da tekun Aden sun shafa akalla kamfanoni 29 a ƙasashe fiye da 65, abinda ya ƙara farashin harkokin dakon ta hanyoyi da yawa. Rahoton ya kuma lura cewa kamfanonin da ke ci gaba da bi ta hanyoyin tekun a yankin suna fuskantar ƙarin farashin inshorar hadarin yaƙi da kuma wasu kuɗaɗe da ake biyan ma'aikatan jiragen. A sakamakon haka, binciken hukumar DIA ya gano cewa dakon kwantena ta tekun Bahar Maliya, wanda yawanci ya kai kashi 15 cikin 100 na harkokin kasuwanci ta teku a faɗin duniya, ya ragu da kashi 90 cikin 100 daga watan Disamban shekarar 2023 zuwa tsakiyar watan Fabrairu na shekarar 2024. A jiya Alhamis, ma'aikatar tsaron ƙasar Rasha ta sanar da cewa ta lalata jiragen Ukraine marasa matuƙi a yankuna biyu na Rasha da ke gabashi da kuma arewa maso gabas da birnin Moscow, wuraren da sojojin Ukraine ba su cika kai hari ba. Ma'aikatar ta Rasha ta faɗa a kafar Telegram cewa ta harbo jiragen sama marasa matuƙi guda uku a yankin Yaroslav da kuma wani a yankin Vladimir. Mikhail Yevrayev, gwamnan yankin Yaroslav, ya faɗa ta Telegram cewa ba a samu wata barna ba kuma babu wanda ya jakkata sakamakon tarkacen jiragen da aka kakkabo. Ukraine ta fi mayar da hankali a hare-haren da take kaiwa da jiragen sama marasa matuki a yankunan Russia da ke kan iyaka da Ukraine din. Belgorod, wanda ke kan iyaka da yankin Kharkiv na Ukraine, yana daga cikin yankunan da ake yawan kaiwa hari kuma yana a tazarar kilomita 600 daga yankin Vladimir. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
In an jima kaɗan maryamar sake da labarai kafin nan a ƙoƙarin share in bindiga daji da ke wasu yankunan ƙananan hukumomin jihar Kaduna. Gwamnatin jihar ta sanar da nasarar rundunar sojan Najeriya ta yi na halaka kasuwar gumin ɗan bindigan nan Bahari, Alhaji Haladu, da aka fi sani da Baharin Yadi, da kuma wasu askarawan shi guda 35 a yankun ƙaramar hukumar Kiwa. Gwamnatin jihar Kaduna ta ce aikin afkawa 'yan bindigan na ci gaba a yanzu haka a yankunan da ake fama da matsalolin tsaro. Daga Kaduna, wakilinmu Isa Lawal Ikra ya aiko mana rahoto kan wannan batu.
Kananan hukumomin Igabi, Giwa da birnin Gwari dai na cikin masu fama da hararen 'yan bindigan da Baharin Yadin da sojojin suka hallaka ya addaba. Kuma gwamnatin jihar Kaduna ta ce rundunar sojan Najeriya ta yi nasarar hallaka ɗan bindigan da tawagar shi ne. A dajin nan na Idasu da ke tsakanin kananan hukumomin Giwa a jihar Kaduna da kuma sabuwar jihar Katsina. Haka dai mukaddashin kwamishinan tsaro da harkokin cikin gidan jihar Kaduna Malam Samuel Aruwan ya tabbatarwa da muryar Amurka.
Allah cikin taimakonsa ya bawa jami'an tsaro nasara inda aka bindige 'yan fashin daji da dama, kuma ɗaya daga cikin 'yan fashin daji wadda ya kaurin suna wadda ake masa lakabi da Buharin Yadi, amma asalin sunansa Buhari Haladu Alhaji. To a jami'an tsaro sun samu nasara na bindige shi da kuma sauran mayakansa a iyakar jihar Kaduna da kuma jihar Katsina. Akwai kuma makamai da alburusai wadda jami'an tsaro suka samu bayan wannan arangama wadda aka fafata.
Kun samu kididdiga adadin 'yan rundunar shi da aka kashe banda shi shugaban nasu?
Kusan mutum 35. An aka hada da shi a mutum 36 kenan suka kwanta hagu.
Dama dai masana harkokin tsaro sun sha ba da shawarar bibiyar 'yan bindiga har mafakarsa da ke daji maimakon jira sai sun shigo gari. A saboda haka ma masani a harkokin tsaro Manju Yashin Komerta ya ce wannan kokari da sojojin suka yi abin a yaba ne, sai dai kuma ya ce akwai saura.
Wannan kokari da su sojoji suka yi abin a yaba musu ne, kuma hakan ya nuna cewa sun fara canza salansu tunda sun samu bayanai ne na sirri kuma suka bi. To ko ba komai sun yi kokari kuma suka ci gaba da bi, ba su tsaya ba sai da suka samu makwantan wayannan mutane kuma suka samu nasara a kansu. Sai dai gyara da kuma abubuwan da muke kokarin mu ga cewa mun yi kira ga gwamnati ta ƙara yi shi ne. Akwai buƙatar a yi aiki na bai ɗaya, yadda za a tada aikin a Zamfara ko a Niger ko a Katsina da Kaduna a yi shi a bai ɗaya, ta yadda duk wanda yake tunanin zai gudu daga Kaduna ya koma Zamfara, to can ma ana kan aikin ta yadda ba zai iya samun wurin zuwa ba. Duk da mun san cewa hakan ba zai yiwu ba sai an ƙara yawan adadin sojojin da muke da su yanzu a ƙasar nan.
Manoma a ƙaramar hukumar Giwan jihar Kaduna irin su Malam Adamu Imani na ganin wannan nasarar hallaka 'yan bindigan da sojojin suka yi za ta iya zaburar da manoma tun da yanzu ruwa ya zuba don ganin sun koma gona.
Kwanan nan ma satin da ya wuce sun ba da umarni a yankin ba taro cewar sai an biya wasu kuɗi miliyan 1.6 sannan mutane za su yi noma a wasu ɗan yanki haka. Saboda akwai wanda suke da gonaki masu arziki ne, amma saboda gonakinsu ba sa nomo sun koma sun lalace, su ma sai an taimake su ganin yadda ɓarayin suke fitowa. To amma sakamakon wannan nasarar da aka samu, to lallai mutane za su samu ƙwarin gwiwan su shiga gonakinsu cikin kwanciyar hankali. Duk da dai dama akwai guraren da mutane haka nan suke kutsawa saboda ba za a zauna babu abinci ba, amma wannan zai sa yanzu mutane su ƙara samun ƙwarin gwiwa sosai.
Hararen 'yan bindiga a wasu yankunan jihar Kaduna dai sun taƙaita noman manoma bara. Sai dai kuma wasu na ganin idan jami'an tsaro suka ci gaba da mai da hankali wajen magance matsalar hararen 'yan bindigan, to akwai yiwuwar manoma da dama za su koma gona don haɓaka abin da za a ci a wannan ƙasa. Isa Lawal Ikara, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
A gai da Isa Lawal Ikara. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga maryan ta da kashi na biyu na labaran duniya.
Kungiyar kasashe bakwai masu karfin tattalin arziki a duniya ta sanar a jiya Alhamis cewa za ta ba Kyiv biliyoyin dala Amurka a matsayin rance wanda za ta biya kasashen yammaci abokan hulɗarta da kuɗin ruwa daga kaddarorin Rasha da aka sanyawa takunkumi a cibiyoyin hada-hadar kuɗi da ke yammacin duniya. Mun cin mai yarjejeniya a siyasance ta ba Ukraine ƙarin tallafin kuɗi na kusan dala biliyan 50 zuwa ƙarshen shekarar nan a cewar mai masaukin baƙin taron wato Prime Minister Italia Giorgia Meloni. Sanarwar dai na zuwa ne a daidai lokacin da shugabannin kasashen G7 suka gana a jiya Alhamis a wani wurin shakatawa mai alfarma a ranar farko da suka fara taron. Sanarwar dai nasara ce ga shugaban Amurka Joe Biden. Ya dade yana neman shugabannin kasashen G7 su amince da shirinsa na samar da kuɗaɗe don taimakawa Ukraine a yakin da take yi da mamayar Moscow. A jiya Alhamis, kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya ya buƙaci dakarun rundunar RSF su daina kai hare-hare a yankin arewacin Darfur, babban birnin ƙasar da birnin El Fashar, a ƙoƙarin da suke yi na ƙwace birni na ƙarshe da ya rage a yankin Darfur na Sudan daga hannun dakarun Sudan na SAF. Kwamitin ya amince da ƙudurin da Burtaniya ta gabatar da ƙuri'u 14 yayin da Rasha ta ki kada ƙuri'a. Kwamitin ya kuma ya kira da a sassauta rikicin a ciki da wajen birnin, inda farar hula sama da 800,000 suka fake, da yawa daga cikinsu sun yi gudun hijira ne daga wasu sassan yankin Darfur da suka fada hannun mayakan rundunar RSF. Wannan kwamitin ya tura saƙo mai ƙarfi zuwa ga ɓangarorin da ke rikicin a yau, a cewar jakadiyar Burtaniya Barbara Woodward. Ta ƙara da cewa ya zama wajibi a kawo ƙarshen wannan mummunan rikicin da rashin tausayi. Nan take dai ba a bayyana ko ɓangarorin biyu sun gamsu da buƙatun kwamitin sulhun ba. An dai yi watsi da wani ƙudurin da aka gabatar a watan Maris wanda ya buƙaci a tsagaita wuta a cikin watan Ramadan.
Labaran duniya kenan, aka saurara daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, mun kira matsakaitin kamfanin tasa albarkatun mai a Najeriya Koran. Ta ce idan har aka ba su dama da kuma isasshen ɗanyen mai da za su tace a kamfanoninsu, hakan zai taimaka wajen sauko farashin litar man fetur a faɗin ƙasar. Wakili Murƙayya Basha na ɗauke da ci gaban wannan rahoton.
Ƙungiyar masu matsakaitan kamfanonin tace albarkatun mai a Najeriya Koran ta sha alwashin zaftaro da farashin litar man fetur a ƙasar. A zantawarsa da 'yan jaridu, sakataren yaɗa labaran kungiyar Eche Idoko ya ce idan har gwamnatin ƙasar za ta ba su dama da kuma isasshen ɗanyen man da za su tace, to ko shakka babu farashin litar man fetur zai sauko ƙasa da naira 300. Idoko ya ce wanne dalili ne zai sa 'yan Najeriya za su na siyan litar mayi a kan farashin naira 700, alhalin idan an ba su damar tace mayi a ƙasar farashin ba zai kai haka ba. Mr. Idoko ya kara da cewa a baya ana siyar da litar man diesel a kan farashin naira 1,700, amma yanzu da matatar Alinko Dangote ta fara aiki ai farashin sa ya sauka zuwa 1,200. Kuma nan gaba kadan farashin zai sauka ƙasa da haka, to wannan kadai ya ishi ya zama hujjar ba su damar fara tace mai a ƙasar domin sauko da farashin sa. Bashir Salisu shine shugaban kungiyar dillalan man fetur ta IPMA reshin arewa maso yammacin Najeriya, ya ce idan har gwamnati za ta bawa ire-iren wannan kamfanonin tace mayi dama, to hakan zai taimaka wajen daidaituwar farashin mayi a ƙasar.
Ita modular refinery abinda muke hange idan za ta wadatu, a ce gwamnati za ta wadata ƙasar da ita mutane a ba su dama su dinga yi, zai kawo mana sauƙin samun mai. Waye mai zai samu wadata, kuma a wadace kowa zai amfani da shi, kuma zai zama farashinsa zai yi ƙasa.
A hirarsa da Muryar Amurka, Professor Isa Dandago, masani kuma malami a Jami'ar Bayero da ke jihar Kano, ya ce farar dabara ce bawa matsakaitun kamfanonin tace mayi damar fara aiki a ƙasar, domin hakan zai taimaka wajen sauko da farashin mayi da kuma samar da ayyukan yi a ƙasar, kuma hakan zai iya ɗaga darajar kuɗin naira.
To ya kamata a ansa kiran waɗannan masu license na siye refinery, ko da a level na wannan modular ɗin ne, wato matsakaitan binnin refinery a ƙarfafa musu gwiwa domin su ba da gudunmawa wajen tace man fetur ɗin da ake fitarwa daga Najeriya. Idan aka samu wannan zai kawo mana ci gaba mai tarin yawa ga tattalin arzikin ƙasa. Na farko kenga za a samu aikin yi yayin da suke wannan aikin dole su ɗauki ma'aikata. To dukkanin su wanda suke da license ɗin nan idan za su dinga samun ɗanyen man fetur ɗin suna siya a kan yadda suka nema, wato so su dinga siya da naira maimakon su siya da dala. To kin ga wannan ma wani ci gaba ne, wani wato hanya ce ta rage darajar dala ma a Najeriya, wanda zai iya sauko da darajar naira dala ya bunƙasa darajar naira.
Hankulan 'yan ƙasar dai ya karkata ne ga gwamnatin tarayya domin ganin ko za ta yi na'am da hakan. Ruqayyah Basha, muryar Amurka daga Abuja a Najeriya.
A gai da Ruqayyah Basha. Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19, 31, 49, 60 sai kuma kilohertz 530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu ko kuma sauraron mu tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga kada lokacin da kuke so za a iya shafukan mu na yanar gizo ta adireshin mu na voahausa.com. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Manuniya.
Wallahi wannan mutane su Nasiru, ki goda Allah, sai uba san me yake gwamna. Idan da Shehu Sani ne ni da kake gida ina gwamnan nan, yau a shekara ga dukkan su sai sun dawo da wannan kuɗin. Da ka ji an kira sunanka da kanka zaka dauko kuɗin ka zo da shi.
Tsohon dan majalisar dattijai daga jihar Kaduna, sanata Shehu Sani kenan ke daddale dalla-dallan dalilan damuƙo tsaffin jami'an gwamnatin jihar Kaduna da aka ce sun tafka ha'inci. Game da maganar matsalar tsananin tsamin tsaro kuwa wakilan al'umma a jihohin Niger da Zamfara ne ke cewa su fa sun fara gajiya da kawaici.
Maganar da ake yi hakimin kotun kure na hannu ɗin ta'adda da shi da iyalin shi da ɗiyan shi bakwai an kama. Mai girman gwamna ya bar jiha, mataimakin shi ya bar jiha.
Abin takaici da damuwar da muke ciki shine tsakanin huntuwa zuwa tsafi zuwa gusau akwai checking point da yawa, amma bai hana barayi su tsaya tsakanin checking point da checking point su saci mutane ko kuma su tare hanya su hana kowa wucewa.
Shi kuwa tsohon gwamnan jihar Jigawa Alhassan Lamido cewa yake da gangan aka mai da ranar 12 ga watan Yuni a matsayin ranar demokradiya kawai dan dadadawa su ɗan kudanci.
Har da yake zo ya soke wannan abu ibe da kiran ranar 12 ga wata kaga me gudu bari a junta wacin da ake magana junta yana tare da abacha saboda haka Bola Tinubu da Buhari sun san cewa har ga Allah ba da suke sunan ya kawai dan cin wannan mutunta su daban.
Wadannan ba so mun taba muka tattaba cikin tarin miliyan da za ku ja cikin wannan shiri na manuniya. Assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci kuma sanmu da sa'ar sake saduwa cikin wani sabon shirin manuniyan da kan tsatsefe tsantsar gaskiya babu tumasanci. Shiri na 174 cikin jerin shashiren manuniyan da ke son ganin ko ina an tabbatar da adalci. Adalcin kuma shine tsohon dan majalisar jantare Najeriya daga jihar Kaduna sanata Shehu Sani ke cewa idan har za a yi wa jami'an tsohuwar gwamnatin jihar Kaduna to kawai su yi aman damin damashen kuɗin da ake zargin sun ci.
Duk wanda ya ce wannan bincike da gwamnatin jihar Kaduna ta yi zargi ne to bai dauki lokaci ya duba wannan report da aka yi aka bar gwamnati ta kushe ba. Ya za a ce maka wanda ba dan Kaduna ba an kawo shi a ƙarshen gwamnan da ya wuce ya ɗauki naira biliyan 11.8 million da suna cewa za a hanyar jirgi daga kawo zuwa sabon tasha shekara 6 baka ga ko titin dogo guda ɗaya ba. Ya za a ce wai zargi ne ga account da aka ɗibi kuɗin jihar Kaduna aka zuba ciki. Ya za a ce zargi ne kwana 5 ko 6 ne kamun gwamnati sauka an je an ashirancen biliyan 20 daga bankin da ke cikin garin Kaduna. Abin da suka zo suka yi kenan a gwamnati. Mutanen Kaduna an yaudare su, mutanen Kaduna an wulakanta su ya tafi abin shi, amma babu abin da ya rage musu yanzu shine a kwato wannan kuɗi. Wallahi wannan mutane su Nasiru, su goda Allah, sai uba san me yake gwamna. idan da Shehu Sani ne ni da kake gida ina gonan nan yau a shekara daya daga cikin dukkan su sai sun dawo da wannan kudin ba ma zan neme ka bane da ka ji an kira sunanka da kanka zaka dauki kudin ka zo da shi
game da maganar matsalar tsananin tsamin tsaro kuwa dan majalisar wakilai daga jihar Zamfarawa Honorable Kabir Ahmad Mai Palace ne yake cewa al'umar yankin shi fa suna cikin halin kunci
dama mu koyi shi kokin da muke shine gwamnatin tarayya ta yadda da ta zo a tsayu a yaki da ƴan mutane magana da gwamnatin tarayya take ta kokarin yadda da ita na ai sulhu mu shine abin da muke ta jayayya cewa ba magana bace ta sulhu sulhun nan ayi shi dai bi uku bibiya ma so gaskiya ban mu da sha'awa a ci gaba shi gara a daure komai daci komai nauyi dai ai yakin nan insha Allah Allah zai kalle mu kuma zai ba mu sa'a so alhamdulillah bayan wannan lokacin sojoji sun shigo kuma sun kawo kayan aiki kuma sun shiga wayannan garuruwa yanzu haka ma ko ga yau na samu labarin cewa yau masu sojoji sun shiga ana cin ana yaki da su wayannan mutane kuma sojoji na samun galaba gare su a musamman wannan yankin da aka yi wannan mummunan ta kasar abun takeici da damuwar da muke ciki shine ai tsakanin huntuwa zuwa tsafi zuwa gusa akwai checking point da yawa na sojoji yanzu haka ya kai kusan guda 10 amma bai hana barayi su tsaya tsakanin checking point su saci mutane kuma su tsallaka kuma su wuce ko kuma su tare hanya su hana kowa wucewa wannan na cikin halin da al'umma suke ciki
shi kuwa mataimakin shugaban jam'iyyar PDP jihar Niger Honorable Yahaya Ability cewa yake duk da matsalar tsananin tsamin tsaron da ke damun al'ummar jihar Niger gwamna da mataimakin shi duk sun bar jihar ballantana ma a sare da sassauci
jihar Niger muna cikin makoki ne yau abun mamaki yau a ce an wayi gari ba gwamna ba mataimakin gwamna a jiha to saiwa jiha ta koma cikin wani hali yau jihar Niger an samu kwanaki jere babu ran da ba a kai hali mutum 100 da 200 suna daji yau kowa ya dubi abin da iftirai da ya samu a Ciroro inda ainihin masu ginin ma'adanai surka gina rami kasayen rifta da su an kashe 50 kowa ya gani nan karamar hukumar Mariga a nan Kotonkoro maganar da ake yi hakimin Kotonkoro yana hannun ƴan ta'adda da shi da iyalin shi da ɗiyan shi 7 an kama
honorable ability ka ce ba gwamna ba mataimakin gwamna me kake nufi da wannan kalaman
eh ta ba da wasu din mai girman gwamna ya bar jiha mataimakin shi ya bar jiha mu ba dai ba mu san inda suke ba su waye wakilan
misali akwai commissioner akwai SSG da sauran jami'an gwamnati
me ma'anar mataimakin gwamna mataimakin gwamna in gwamna bai ne ya kamata mataimakin gwamna ya tsaya to saboda haka magana gwamna bai gari mataimaki bai gari wace commissioner ne eh commissioner zai yi maka
sai dai shi tsohon gwamnan jihar Jigawa Alhaji Sulami do tsatsefe tsantsar bayani yayi akan sabuwar ranar demokradiyyar da yace an kawo ta ne kawai dangane an tura wasu tsaffin shugabannin kasa takeici
mu ne kadai ɗan SDP musulma kan jin tsoro amma duk sauran mutanen Najeriya hatta wayannan yarba ba sa goyon ban Abdullah ba sa goyon ban jin tsoro ba sa goyon ban SDP ba san Abdullah saboda abin da ya olo shi nake ba MP so da haka wani abin da aka kawo da yake fadan yarba ne na gida Obasanjo suna ganin kamar ba nasu ba ce zo yake za a demokradiya akan 29 cin tara kuma wannan ya fi kama hankali domin shine zaman da ake na 1999 da mutane APP na PDP dukkaninsu wani ranar aka zo da su saboda haka kaga ai tarayya kenan a cikin an ci zaɓe ko da ke shugaban ƙasar Najeriya mu muka ce amma dai ga shine akalla gonnan APP sun su suma suna ganin cewa wannan ranar ta su ce saboda haka Buhari da yake zo ya soke wannan abu na Ibeti ce ranar Yosha Bigota kaga mai gudun Buhari a Junta kusan da ake magana Junta yana tare da Abacha so Buhari yayi ne kawai dan ce burin ainihin son zuciyarsa ina ganin kamar ya zai fara da bare saboda haka Bola Tinubu da Buhari da dole mu ci mai jin tsaye su sun cewa har ga Allah ba da gaske suna yi kawai dan cin wannan mutunta su daban akan gaba ta gida ta yarba da ko shi Buhari yana ganin cewa wasan ya zai jin tsaye yana ganin kamar mai gisa ne shi muke zubata shi aka mishi akwai mai shi sha bi gauta fine me yake mar jin tsaye a ce a ranar hutu ne yake mar
gashi kun yi gubar mai jin tsaye abin da yake ba ƴan Najeriya mamaki kuma yanzu kaman an karrama wannan rana amma kuma ana ganin fage shi
muke shi ne ai sai masu karramawa su waye Buhari da Tinubu Buhari yana gaba da Obasanjo Tinubu yana gaba da Obasanjo fakat shi ne abin ai so da haka su binne Obasanjo da abin da wasu yi a rayuwar su shi ne so da abin da komai kansa za a binne shi so da haka an zo an ce June 12 Buhari shi ne yake June 12 a wani matsayi ya san yasan mai junto lokacin da ake mai junto ba yana can da ba
a jihar Bauchi kuwa gwamna Bala Muhammad na jihar ne rattaba hannu a wasu dokoki ciki ko har da daidaita ma'aunin sai da kayan abinci
koda ne da aka sa hannu akan kawo mudu mai kyau a jihar Bauchi, wanda muna godiya wa mai martaba sarkin Bauchi. Kowa ya ganshi ga kimansa, ga girmansa, ga darajarsa, yana zuwa kasuwa yana dubawa. Mutane suna da haƙƙi akai na cewa kada a cuce su wajen tauye mudu. Ana buge kasansa, ana tauye mudu, ana cutar mutane, ga yunwa, ga wahala ba. Kuma duk wanda ya je amfani da wani tasa ko wani kwano wanda ba wannan ba, to za a kama shi, saboda za mu ba da kuɗi a ma'aikatan yin wannan mudu su yi shi, wanda za a kai shi ko ina, ko wani sako a wannan jiha.
Iyaka batutun da zamu yi bacci muku kenan cikin shirin manuniya na wannan mako. Sai dai kafin mu sallama, sai mun sanar da dukkanin masu dafara murafin iko a Najeriya cewa kwanakin da ake kebe musu ba ƙara karewa suke kullun kwanan duniya, gashi babu damar yin ha'inci. Domin kuwa daga Juma'a nan ma saura kwanaki 1078 ne su yi sallamar sakin kujerin da a kansu ne ake ta faman yi musu fadanci. Kuma madadin dukkanin abokan aikin da kan tabbatar da wannan shirya zo muku, musamman ma da Mustafa Nasir Batsarin jihar Naija, da Muhammad Abdul Wahab na jihar Bauchi, sai Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kanawa, da Maman Manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo mana da muryoyin da a cikin su babu habaici. Ni Isa Lawal na garin Ikara da kan shirya gabatar ne nake cewa su kuma lokaci idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na Manuniya.
A gaida na Ikara, da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai an mafa wannan karan a takaice.
To a takaice, Amurka na kokarin ganin an lalubo hanyar cin matsagaita wuta a yakin da ake yi a Gaza, bayan da Hamas ta mayar da martani ga kudirin matakin, amma ta nemi sauye-sauye da yawa. Mai ba da shawara kan harkokin tsaron ƙasa na fadar White House, Jake Sullivan, ya shaidawa manema labarai a jiya Alhamis cewa wasu daga cikin sauye-sauyen da Hamas ta gabatar masu sauki ne, kuma za a iya yin aiki da su, yayin da wasu kuma ba su je daidai da sharaɗin da shugaba Joe Biden ya bayyana ba, ko kuma waɗanda kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya amince da su. Hare-hare ba sassautawa kan jiragen ruwa na ƙasa da ƙasa da mayakan Houthi da ke samun goyon bayan Iran a Yemen ke kaiwa na shafar harkokin kasuwanci da ayyukan jinƙai, duk da ƙoƙarin da Amurka da ƙasashe ƙawayenta ke yi na sassauta illolin hare-haren. Wani rahoto da hukumar leƙen asiri ta Amurka ta DIA ya fitar ya gano cewa hare-haren mayakan Houthi a kan jiragen ruwan dakon kayayyaki a tekun Bahar Maliya da tekun Aden sun shafa akalla kamfanoni 29 a ƙasashe fiye da 65, abinda ya ƙara farashin harkokin dakon ta hanyoyi da yawa. A jiya Alhamis, ma'aikatar tsaron ƙasar Rasha ta sanar da cewa ta lalata jiragen Ukraine marasa matuƙi a yankuna biyu na Rasha da ke gabashi da kuma arewa maso gabas da birnin Moscow, wuraren da sojojin Ukraine ba su cika kai hari ba. Ma'aikatar ta Rasha ta faɗa a kafar Telegram cewa ta harbo jiragen sama marasa matuƙi guda uku a yankin Yaroslav da kuma wani a yankin Vladimir. Mikhail Yevrayev, gwamnan yankin Yaroslav, ya faɗa ta Telegram cewa ba a samu wata ɓarna ba, kuma babu wanda ya jakata sakamakon tarkacen jiragen da aka kakkaɓo.
Masu sauraro, baki ɗaya abin da ya sauka kenan a shirinmu na yanzu, sai kuma an jima kaɗan da hantsi za mu sake dawo da maimaicin wannan shirin. Domin sake jin wannan shiri da masu sauran shirye-shiryenmu na baya, sai a ziyarci shafinmu na yanar gizo ta adireshinmu na voahausa.com. Yanzu kan amadadin Maryam Dauda ta yana gabatar da shirin, da kuma Dadi Balawu wanda ya ba da umarni da ma injiniyanmu na yau. Ni Sarfil Hashim Gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC ke cewa sai mun sake haɗuwa in an jima kaɗan da hanzu. Salamu alaikum.